gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro barkamu da wannan lokacin daga birnin Washington gundumar Columbia sashen Hausa yake magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 2531 da kuma 41 za iya kama mu a jamhuriyar Niger a tashar VOA African mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai har ila yau a Niger din za ku iya lalubo mu a tashashen FM din Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya a kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi sannan za iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a duk inda kuke a fadin duniya a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Daula Salim
Daula a duk ranar Laraba shirin yau da gobe shiri ne da ke magana akan shugabanci na gari yau ma 13 ga watan da kuma siyasa kwarai to yau ma 13 ga watan nan na Maris a wannan shekarar ta 2019 shi ma za mu tattauna akan wannan maudu'in
masu ruwa da saki musamman ita hukumar zabe mai zaman kanta jami'an tsaro da sauransu su mutunta abin da mutane suka zaba saboda abin da zai kawo ci gaba da zaman lafiya shine ya zamanto a gudumar gudi a gudishin da sakamako
haka yake kamar yadda Yusuf ya faɗa yau muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari shi yasa yau muke dauke da wata muhimmiyar tattaunawa ta musamman da Aliyu Mustafa Sokoto yi da lauya mai fashin baki akan harkokin siyasa barista Amina Hassan Gamawa akan zaben Najeriya da aka gudanar inda suka yi magana akan abubuwa daban-daban kai har ma da makomar jam'iyyar PDP da shi kanshi wanda ya takara shugaban kasa a jam'iyyar ku dai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa domin kada ku bari a baku labari
amma kamun mu tsunduma cikin shirin bari mu fara da wannan tambaya da muka yi muku a shafin mu na sada zumunta na Facebook ga kuma yanda kuka amsa muna wanda muka tambaye ku cewar menene ra'ayinku akan rashin kammala zabe na wasu jihohin arewacin Najeriya sai kuka amsa muna da cewar
to haka yake Yusuf ga Sadi Energy tandarin Patuscom inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe hakika rashin kammala zaben gwamnati a wasu jihohin arewacin Najeriya samsam hakan ba wani abun damuwa bane domin kuwa da muguwar rawa karakin tashi mu dai kiran mu ga INEC shine ta yi adalci kada ta zama yar amshin shakar jam'iyyar APC kamar yadda ƴan adawa ke zargi
eh lalle ka
ta ji ra'ayi shi
eh gaskiya ka to shi kuma Umar Adamu ka tagumcewa yi mu dai fatan mu hukumar zabe ta yi gaskiya da adalci wajen bayyana wanda yayi nasara don tabbatar da zaman lafiya mai daurewa
to haka ne ga Abdullahi E Hamza Hausawa inda shi kuma cewa to ai jinkirta jana'iza baya tayar da mamaci to kaji
watan baya tayar da mamaci shi tashi kuma fahimta
shi tashi bai sanke dan yana ganin in an zauna a ce dai a jira ai ka gani wanda ya mutu
ba zai tashi
ba kawai a faɗi sakamako kenan
to lalle kuwa to shi kuma Kadora Digaga dan Fulani warjigi daga jihar Bauchi cewa salamu yau da gobe hakika rashin kammala zaben gwamnati a wasu jihohin arewacin kasar mu Najeriya mu dai fatan mu shine hukumar zabe ta INEC ta yi gaskiya da adalci wajen bayyana sakamakon zabe to kin ji nashi shi kuma abin da yake gani
haka ne to ga Rabi'u Musa Macika inda yake cewa hakan shine adalci idan tazarar da ke tsakani na farko da kuma mai bin sa da kuma inda aka soke zaben tana da yawa to bai kamata a ayyana sakamakon ba har sai an gama inda aka samu matsala tukunna
to haka ne kuma to shi kuma barki ji shi kuma nashi ra'ayin shi kuma Abubakar Bello yake cewa wannan zalunci ne da kuma kunyata demokradiyyar Najeriya
to fa
shi kuma a nashi fahimta kenan fa
haka
to
sai Aliyu Muhammad dan Bolawa to wannan sai ya faɗa wannan sunan da yake inda yake cewa gaskiya akwai wani boyayyen al'amari sai dai kawai mu ce Allah ya kyauta.
To la amsu ma'arim. To shi kuma ko kuma wannan ta hadin gwiwa ce Muhammad dan Budam Shani da Yahaya Haruna dan Budan Shani suka ce yau da gobe ikon Allah. Eto gaskiya san ba mu ji dadi ba rashin kammala zaben gwamnati a wasu jihohin Najeriya da INEC ta yi. Ya kamata ta ba da himma wajen kyautata zabe mai inganci amma kaddara dai aka ce ta riga fata kuma ba haka aka so ba wai kanin miji ya fi miji kyau muna fatar hukumar zabe ta INEC za ta yi adalci wajen bawo kowace jam'iyya da ta ci sakamakon da ya ta ci kada a danne mata haƙinta don gujema wai rigingimu da ka iya faruwa.
Haka yake. To sai Adamu Muhammad mai nasara tare da Gani Fulani Doma Wamba inda suke cewa rashin kammala zabe a wasu jihohin arewacin Najeriya kenan yake so ya ce wani babban ci baya ne gare mu kuma mun zuba hukumar zabe ta INEC ido.
To shi kuma Aminu Adamu Malam Madori cewa ya salamu yau da gobe mai kariya kinje yanda yace yace yau da gobe mai kariya sabuwar
mai kariya
sabulin wanzami eh lalle to wannan kirari ne eh to lalle to wata mai kariya sabulin wanzami
eh lalle yana ga sabulin wanzami
to lalle yana ga haka yake so yace to ni dai a gani na yayi daidai tunda an ce dokar zabe ce ta tabbatar da hakan.
To mun gode ku cigaba da ansa mana tambayoyi mu a kodi yaushe muka tambaye ku. Yanzu bari mu garzaya domin jin tattaunawar da Aliyu Mustafa Sokoto yi da lauya mai fashin baki kan harkokin siyasa barista Aminu Hassan Gamawa akan zaben Najeriya da aka gudanar.
Wani abu da ake ganin bambanci a kansa shine kamar shekarar 2015 mutane sun hau ta bayan Buhari da yawa sun ci zaɓuɓɓuka da yawa amma akwai alamar cewa tunda aka gama zaben shugaban ƙasar nan na gwamnonin nan da 'yan majalisu kamar kowa ta su tafi shi ne kawai ba maganar dogaro akan Buhari kuma yanzu ko
wannan haka ne akwai abin da ake kira sak wato kowa yayin jam'iyya iri ɗaya kuma waye jam'iyya ta tsayar a zabe shi amma ina ganin shi kansa Buhari ya gane illar hakan nan din saboda mutanen da suka hauta bayan sa din suka ci zabe a 2015 da suka tafi majalisar wakilai da majalisar dattawa da ma kuma wasu gwamnoni sune suka juya masa baya suka zama masa kadangaren bakin tulu wanda hakan nan din yasa ita kanta uwar jam'iyya da sauran mutane sun dan yi taka tsantsan akan cewa kawai kowaye ma aje a zabe shi su kansu kuma mutanen na ga idan su ya bude wanda hakan nan din ci gaba ne su san cewa cancanta yafi ma jam'iyyar da mutum ya tsaya amma duk da haka akwai wanda har yanzu ma za su ci alfarmar shi shugaba Muhammadu Buhari saboda akwai jihohin da ya fito ya ce ya daga hannun mutane ya ce a zabe su kuma har yanzu talakawa musamman a arewa suna jin maganar shi shugaba Buhari a dai akwai jihohin da har yanzu saboda irin kamar kasawa da gwamnoninsu suke ake gani sun yi ba su ji wannan umarni da aka ce su yi na sak din ba wanda fatan mu dai shine kawai kuma waye mutane suka zaba da masu ruwa da tsaki musamman ita hukumar zabe mai zaman kanta jami'an tsaro da sauransu su mutunta abin da mutane suka zaba saboda abin da zai kawo ci gaba da zaman lafiya shine ya zamanto a guji magudi a guji canza sakamako kuma waye jama'a suka ce sun zaba shi zai wakilce su ko shi zai shugabance su to demokradiya abin da ta sanar shine a ba su abin da suke so.
Malamino idan ka tuna Buhari bayan ya ci wannan zaben na biyu kamar ya fara wasu maganganun da ke cewa da ke nuna cewa zai yi mulki da gauni ya ma faɗa cewa mulkin sa na ƙarshe na wannan wa'adi ɗin ba zai kasance irin na baya ba ne waɗanne irin darussa ne kake jin Buhari ya kamata ya kula da su a cikin wannan wa'adi nashi na biyu musamman na san a baya ka yi ƙorafe-ƙorafe ba kuma kai kaɗai ba mutane da yawa sun yi ta ƙorafe-ƙorafe a kan mutanen da suka taimake shi ya ci zaɓen farko ya zo aiki da wasu kana ganin a wannan karo daga kamun ludayensa zuwa yanzu zai maimaita abin da ya ko kuma zai kitan zai canza salo ne.
To da alamun shi kansa ya gano cewa akwai kurakure da aka yi shi dan adam ne zai iya yin kuskure mutanen da suke masa aiki za su iya yin kuskure jam'iyyarsa za ta iya yin kuskure mataki na farko shine a sani cewa za a iya kuskure in an yi kuskure kuma abin da ya kamata a yi shine a ansa cewa an yi kuskure a gyara wannan matakin farko kenan. Mataki na biyu shine kamar da muka sani ibada ma da mutane suke yi saboda an musu alƙawarin cewa akwai lada ne. Saboda haka aikin siyasan nan ba laifi bane dan mutun yayi siyasa domin a saka masa ko a bashi wani mukami. Saboda da yawa daga cikin waɗanda suke yi din sun cancanta, amma masu gaskiya aka ce su yi akwai da yawa a cikin ƴan jam'iyyunsa da magoya bayansa wanda suna da gaskiyan kuma sun bautawa wannan tafiya. Wanda ya kamata a ce idan har an samu an kafa gwamnati, to mutanen da suka yarda da manufofin gwamnati, mutanen da suka bautawa tafiyar, mutanen da suke so su ga ci gaban tafiyar, su ya kamata a ɗauko a ba wa mukamai. Saboda su za su yi wannan aikin ne ba don abin da za su samu kawai ba, sai kuma don tabbatar da cewa ita jam'iyya da shi shugaban ƙasa ya cimma manufarsa. To na farko kenan, kar a ci moriyar ganga a yada korinta, kar a yi amfani da mutane kuma a juya musu baya, na farko kenan. Na biyu, akwai korafi da mutane suke yi kamar cewa ganin shugaban ƙasa a baya yana da wahala da sauransu. Ya kamata yanzu ya kasance cewa shi shugaban ƙasa yana fitowa yana wa mutane bayani ta kafafen watsa labarai, kamar yadda muka gani a lokacin zaɓe. A baya ya samu matsala ta rashin lafiya, amma Allah cikin ikonsa yanzu ya bashi lafiya, yana da ƙoshashen lafiya, kuma muna fatar Allah ya sa wannan lafiyar tasa ta ɗore. Saboda idan har ta ɗaure ɗin, ya kamata a zagaye Najeriya, kuma abubuwan da ke faruwa a sassa daban-daban ba wai sai lokacin zaɓe ne kawai mutum zai sa kaya irin na kabila kaza ya je yi kamfen ba. A'a, ko da bayan an ci zaɓe, ya kamata kamar yanzu yadda kan 'yan Najeriya ya rabu, da yawa daga cikin mutanen kudu maso kudu, yankin Niger Delta da ɓangaren Nyamurai da sauransu, da kuma wasu daga arewa musamman waɗanda ba musulmai ba, ba su zaɓe shi ba. A wannan ba boyayyen labari ba ne, bai kamata a ce a mulki an nuna musu wariya saboda ba su zaɓi shugaban ƙasa ba. Shugaban ƙasa daga lokacin da aka zaɓe shi ya zama shugaban kowa da kowa, da wanda suka zaɓe shi da wanda ba su zaɓe shi ba. Ina ganin mataki na farko da canji da ya kamata a samar shi ne a haɗa kan ƙasar, ita kanta ƙasar, kowa ya fahimci cewa wannan tafiya ɗin siyasa ta riga ta tsare. Yanzu za a yi aiki ne na gina ƙasa, waɗanda da wanda suka yi adawa da wanda ba su yi suka yi gwamnati duka za su iya morar gwamnati. Amma wajen raba mukamai, wajen ba wa mutane dama, to ba laifi ba ne don mutum ya ɗauko waɗanda suka goyi bayansa, waɗanda suka cancanta ya ba su mukami. Ina ga wannan shugaban ƙasa ya kamata fahimci haka. Kuma wani abu da zan faɗa da yake da muhimmanci shi ne, idan ana yaƙi da cin hanci da rashawa, ba zai yi a yaƙi da cin hanci da rashawa ba idan ba a gyara ɓangaren shari'a ba. Ɓangaren shari'ar nan akwai alƙalan da ake zargin su da cin hanci da rashawa da makamantan hakan nan, banda ma a cire su ya zamanto cewa nan gaba in za a sa sabon alƙalai a saka mutane na ƙwarai. Kaga an sa mutane na ƙwarai zai taimaka wa gwamnati, zai taimaka wa talakawa wajen samun adalci a ɓangaren shari'a. Wannan na farko kenan. Na biyu, a baya lokacin da a yi ci zaɓe a 2015 yace ba ruwansa da abin da yake faruwa a majalisa, shi ɗan demokaraɗiyya ne. Mun ga illar hakan nan ɗin, jam'iyyarsa ita take da rinjaye, amma ya gagara haifar da samar da abin da yake so a majalisa, sai suka zama masa ƙarfan ƙafa, wanda hakan nan ɗin daga baya ma suka canza jam'iyya suka zama 'yan adawa. A wannan karen ya kamata ya yi aiki kusa da kusa da ɓangaren majalisa. Saboda abin da ya shafi kasafin kuɗi, abin da ya shafi mukamai da zai naɗa da sauransu, suna da faɗa a ji. Dole ya zamanto cewa a wannan karen ba dai ya tilasta musu ga abin da yake so ba, amma ya yi aiki kusa da su, ya zamanto cewa an samu kyakkyawar fahimta a tsakaninsu. Abu na uku da zan faɗa na ƙarshe shi ne, ɓangaren abin da ya shafi jihohi, akwai a Najeriya yanzu haka an yi wa ƙananan hukumomi kisan mummuki. Gwamnoni suna cin karansu ba babbaka, za a tura musu kuɗin ƙananan hukumomi ba wanda yake sa ido a kai. Banda ma abin da yake faruwa a Abuja, ita kanta jam'iyyar APC da shi shugaba Muhammadu Buhari, ya kamata ya zamanto yana daga cikin manufofinsu, ko da za a yi wa kundin tsarin mulki kwaskwarjima ne, a ƙwato wa ƙananan hukumomi 'yancinsu. Saboda a baya ƙananan hukumomi suna taka rawar gani wajen samar da kiwon lafiya, samar da ilimi, dan karban haraji da 'yan ƙananan buƙatu da ake da su, jama'a suke da su, da ƙananan hukumomi ne suke yi. Amma yanzu kusan an ma daina zaɓen ƙananan hukumomi a jihohi daban-daban. Shi shugaba Buhari ya kamata ya dubi wannan abin da idan basira a gyara, saboda idan aka gyara zai zamanto cewa mutane sun samu moron demokradiya har ma a ƙauyuka da ake da shi yadda babu gwamnatin tarayya a
kuma. Malamin wani abu da watakila Buhari ya kamata ya aiki a kansa shi ne tasirin da wasu suke gani cewa akwai wasu mutane da suke da ƙarfi sosai a cikin gwamnatin tasa waccan ta farko mutane da ake kira kabal ɗin nan wanda mutane duk lokacin suke son su kawo dalilai ko hujjojin cewa yakin da ake da cin hanci da rashawa ba aiki sai su misalai da irin wannan. Kana gani ya kamata ya wata kwaskwarima a nan cikin fadarsa ta vila?
To, na farko kowane shugaba a ko'ina ne a duniya a tarihi yana da na kusa da shi. Kamar su ne sahabbansa su ne abokanan aikinsa waɗanda kuma amana ne yake sa ake janyo irin wannan aiki da su. Wani lokaci babu laifi mutum ya ce yana da wasu amintattu da suke ba shi shawara ya ji ko kuma suke aiwatar da umarninsa idan ya bayar, wannan ba matsala ba ne. Matsalar idan ya kasance manufofinsa da manufofin waɗannan mutanen ya sha bamban ko kuma waɗannan mutanen suna yin abubuwan da yake kawo masa ci baya. Ni tunanin da nake shi ne akwai waɗansu mutanen da suke kusa da shugaban ƙasa wanda ba na tunanin in dai har yana raye wai zai iya rabuwa da su. Sai dai abin da za mu ce kawai shi ne ya kamata ya duniya tana sa ba kama suna duk wanda yake gindin shugaban ƙasa masu masa aiki kusa da shi mutane sun san su kuma sun san kansu kuma dole su yi wa 'yan Najeriya adalci ya zamanto cewa ba su zama kamar kafar angulo ba ba su kuma zama kamar wai rijiya ta bayar guga ya hana ba ya zamanto su sani cewa 'yan Najeriya suna kallon su kuma idan har suna son shugaban kasar nan da alheri ne da kuma nasara to dole su ba su shawarwari na kwarai. Abin da kuma nake so mu fahimta shine ni ban yadda a ce an dora wa wani na kusa da shi laifi ba. Kai da baki tayi wa shugaban kasa wannan tambayar yace ka bashi misalin abubuwan da ya aikata wanda tilasta masa aka yi ba shi ya ga dama ba. Abin da ya kamata mu gane shine shi shugaban kasan nan wannan ba shine karan farko yayi ba. Kusan fiye da shekara 30 yayi shugabancin Najeriya. Yanzu haka nan yana yi. Saboda haka ya san me yake yi. Bai kamata ya bari a ce wasu ne suke tilasta masa ko kuma wasu ne suke hana shi sanin abin da yake faruwa ba.
Ko
kuma suke kawo nasu ra'ayin a dora shi akan ra'ayin jama'a. Ina ganin wannan ba matsala ce mai girma ba idan shi kansa shugaban kasan burinsa ya yi abin da yake shine daidai. Su kuma na kusa da shi su ji tsoron Allah.
Haka.
Shi abin da ke shine daidai.
Malamin mu je ga magana PDP. Me ya makomar PDP tukuna kafin mu kai ga makomar dan takara ta ya kake ganin abin da ya samu PDP a zaɓuɓɓukan nan da kuma yadda ta dosa daga yanzu?
To abin da ya shafi PDP shine dama idan aka ce gwamnati jam'iyya ta faɗi. Abin da a Najeriya yake rike mutane shine gwamnati, kudin gwamnati da kuma mulki. Tunda PDP ta rasa mulki ita kanta jam'iyyar su ta shiga rudani, rudani na shugabanci, rudani na rashin haɗin kai, yawancin mambobinta dama suna yi ne saboda abin da za su samu ba saboda aƙida ba, sai suka gudu suka bari suka shiga jam'iyyar da suke cikin gwamnati, wannan sai rage wa jam'iyyar ƙarfi. Bayan hakan nan kuma sai ya kasance wannan laifuffuka da suka yi a baya da jama'a suke ganin kamar ba su kyauta din ba ya ɓata musu sunan da a yau gurare da yawa musamman a arewacin Najeriya idan ka je kake PDP kake kotan nan PDP kake yi sai a ga kamar ko baka da gaskiya ne ko kuma kana so ka mai da hannun agogo baya ne. To wannan irin yanayin yadda jama'a suke musu kallon ya musu illa saboda ya yana daga cikin abubuwan da ya sa ba su samu karɓuwa a ɓangarori.
Za su iya sake miƙewa nan gaba?
Za su iya sake miƙewa. Abin da zai baka mamaki ai shi ne akwai jihohin da ita PDP ta yi nasara wanda ake tunanin kamar da ba za ta yi mai nasara ba. Kuma misali a jihohin Yarabawa akwai yadda suke nasara. A nan a Arewan ma akwai yadda musamman Arewa ta tsakiya akwai yadda suke nasara.
Na ji mutane da yawa suna bayyana mamaki ganin cewa Buhari bai samu yawan ƙuri'un da ya kamata ya samu a wasu sassa na kudu maso yammaci da kudu maso kudancin Najeriya ba.
To yana daga cikin abubuwan da shi kansa shugaba Buhari ya kamata ya gyara. Akwai waɗanda ko me ba za su so shi ba amma akwai waɗanda kuma idan har an neme su ɗin kuma an yi aiki tare da su za su yi shi. Kuma abin da ya kama a Najeriya take buƙata a yau shi ne bai kamata mu koma irin zamani na baya a ce jam'iyya kaza ta ɓangare kaza ba ce. Ya kamata a ce kowace jam'iyya in dai ta tsaya takara to a ce 'yan Najeriya a ko'ina suke magoya bayan ta ne
to
PDP ina ganin yanzu bakarar ma ba ma ta PDP ba ta matsalar ta APC ce saboda tunanin da jama'a suke shine yau ne kace Buhari ya fita daga APC ya daina siyasa ko ya daina tsayawa takara shin ko mutanen arewa za su na goyen bayan APC kamar yadda suka yi a yanzu kaga wannan akwai abin ayar tambaya ce wanda lokaci ne kawai zai nuna mana ansar
to kafin mu karasa jin wannan tattaunawa daula bari mu dan shakata da wannan waka ita kuma
mazan Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar mu kula da su dan haka gwamnati tattuna tai kwalta ma keke a kauye da cikin Benne gari motocin talakawa dan su hawo mutakar in ba kan lafiya ye kaka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati sai mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da ayan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su da su ne kasa domin su ne manyan gaba
kuma dalla dan marajos Allah ya gafarta mishi yanzu kuma kamun mu karasa wannan tattaunawar ta babban editor mu Alhaji Ali Mustafa Sokoto da barista Dr. Aminu Gamawa bari mu ci gaba kuma
ware da gaskiya to ya kake ganin makomar Atiku Abubakar wazirin Adama daga yanzu
to Atiku Abubakar ko mutun yana son sa ko baya son sa daidai gurgudo ya taimaka wajen ci gaban demokradiya a Najeriya saboda tun 1993 ya tsayawa takarar neman shugaban Najeriya ya tsaya gwamna yaki kuma APC nan gwamnatin APC nan ta yau da shi aka kafa ta a shekarar 2015 bayan hakan nan kuma akwai gwagwarmaya da baya a baya da yayi da shugaban kasa Obasanjo da sauran jama'a mutum ne da kullun yana ikirarin cewa shi demokradiya yake bi kuma idan har abu bai amince da shi ba zai je kotu da sauransu kuma a wannan zabe da aka yi ya nuna shi ma yana da magoya bayan sa da dama amma ya nuna cewa har yanzu yadda arin siyasa yake shine koda wani na waje zai soka idan naka baya yinka to samun nasarar ka yana da wahala in akwai darasin da ya kamata mu koya shine ya kamata ya zama to cewa a arewa yadda daga nan ya fito ya kamata a ce a nan ya kamata ya mai da hankali akwai wanda suke ganin kamar wannan ba shine karshen siyasar sa ba watakila a nan gaba bayan Buhari an ce babu ya gama takarar sa ya gama wa'adin sa watakila ya sake dawowa ko ya dawo a dan takara ko kuma ya ce maka a tsaye da wani shawara da zan bashi da magoya bayan sa shine wannan zabe an riga an yi shi faduwa zabe yana da ciyo wanda yake ganin cewa an yi adalci amma bai ci ba sai ya rungumi kaddara wanda kuma yake ganin magobi aka masa ba a masa daidai ba muna da kotu na a Najeriya sai mutum ya je kotu ya kawo shaidu ya kuma yi fatan idan kotu ta amince da shaidunsa in ma sake zaben ne a sake in ma gyara ne za a kawo wannan gyaran abin da ya kamata a yi kenan amma bai kamata a tada hankali ko kuma a yi kalaman da zai harzuka mutane ba
malamin tambaya na karshe da zan maka shine me ra'ayinka game da aqidar yawan canja jam'iyya ni a duniya ban taba jin kasar da mutane suke canjin jam'iyya ba kamar Najeriya me yasa me ra'ayinka game da wannan aqidar
ra'ayin shine saboda babu aqida a abin da ya shafi siyasa saboda ana yin jam'iyya ne a matsayin wata kafa da mutane za su yi amfani da ita su samu mulki littafin da mutane suke yi shine wata jam'iyya ce idan na tsaya takara a cikin ta za zan iya yin nasara ba wai wata jam'iyya ce ra'ayinta da nawa
ko kuma zan samu wani abu a ciki
ko kuma zan samu wani abu a ciki mutane kawai suna duba su abin da za su samu ne da farko in ana so a gyara wannan abin duk da cewa demokradiyyar mu har yanzu in ka kwatanta ta da kasashen da suka ci gaba har yanzu kamar za a iya cewa jayiri ya ce amma akwai abubuwan da ya kamata mu gyara lokacin da aka yi siyasa a baya irin na su Malam Aminu Kano da sauransu idan ka dubi manufofin jam'iyyoyin za ka ga akwai bambanci amma wani abin burgewa shi ne da alamun cewa mu kanmu yanzu haka a Najeriya in dai mutum yana son ya yi siyasar ka aqida ne kusan an fara samun bambancin aqida tsakanin jam'iyyar APC da jam'iyyar PDP na misali karimi da zan baka guda ɗaya shine kamar misali citizen iyar PDP tana ganin hanyar da za a samar da aikin yi da sauransu shine ya zama an bunƙasa kasuwanci an sayar da kadarorin gwamnati ya zamanto cewa a hannun ɗan kasuwa suke su ɗan kasuwa su za su samar da aikin yi in kuma ka kwatanta da su ɓangaren jam'iyyar APC su kamar su ne kamar Democrat a America kenan suna da cewa gwamnati ne ya kamata ta samar da aiki gwamnati ne ya kamata ta tallafa wa mutane gwamnati ne ya kamata ta gudanar da wa'annan al'amura ni ina ganin idan har muna son al'amuran jam'iyya su bunƙasa kuma su bada gudumawa ta kwarai to ya kamata ya zamanto na farko cewa ba kowa za a yi wa rijista ya zama ya kafa jam'iyya ba zaɓen da ya wuce nan kusan jam'iyyu sama da 70 ne suka tsere yan takara amma wasu a cikin yan takarar ma yau aka ce ka faɗi sunansu baka san su ba wasu ma ba a ma san jam'iyyoyin ba ya kamata ya zamanto cewa ita hukumar zaɓe ne zaman kanta ta kafa ƙa'idojin da take da ma'ana wanda kawai ba mutum zai tashi kawai ya je ce ya kafa sabuwar jam'iyya ba.
Yau Malam Aminu ko da yake na ce baka tambaya kashi wani abu ya faɗo mai adadi matsayinka na lawa dole sai na tambaye ka shi wa mutane ta cewa me yasa Atiku ba zai kira Buhari ya yi abin da Jonathan ya yi wa Buhari ba a wancan zaɓe na biyu wato ya bada kai buri ya hau shin aƙidar bada kai buri ya hau a tsakanin mutane biyu da suka yi takara doka ce ko wani tanadi ne ko wata ƙa'ida ce ko wani abu ne da tilasta an yi sannan halaccin wanda ya ci zaɓe ya tabbata.
Ba tilas a ciki kuma kira ka yi wa wanda ya ci murna ba shi yake nuna cewa ka ba da gari ba. Alal misali shugaba Buhari ne ci a yanzu kafin ya ci zaɓen nan ya tsaya sau uku yana faɗuwa sau nawa ya kira ɗan takarar da ya kare shi ya marmurna. Ka gani? To akwai wani abu da mutum zai iya yi in faɗa na cewa idan har ana so demokaradiyya ta ci gaba kar a hana mutum zuwa kotu. Idan mutum ya ce an masa zalunci ba za a daki mutum a hana shi kuka ba ya je kotun a je kotu da aka kaikayi amma mu abin da muke faɗa shi ne idan muka duba tarihin mu na Najeriya yadda magoya baya wani lokaci suke riga malam zuwa masallaci ko kuma suke da azarfaɗi da sauransu idan ba a yi hakan nan ɗin ba zai ci gaba da haddasa kamar gaba da kuma a tsakanin mutane ni a nawa fahimtar shi ne ko da a ce kana ganin zaɓen ba a maka gaskiya ba a maka adalci ba za ka iya tsayan wanda aka ce idan kuma zaɓe ne kake yafi ka ce to a yanzu dai na maka murnancin zaɓen nan amma ni abin da muke so ka gane shi ne ban yarda da sakamakon nan da aka yi ba zan je kotu idan har kotu ta ce lalle kai ne kake to babu matsala amma a yanzu na gaya wa magoya baya na su kwantar da hankalinsu kai kuma zan baka naka dama ka yi gudanar da mulkinka saboda ƙasar girmar ƙasar da muhimmancin ƙasar ya fi wani ɗan siyasa ya fi kuma wata jam'iyya. Abin da ya kamata su ɗan takara su fahimta kenan da wanda ya ci da wanda ya faɗi ya kamata ya fahimci cewa a Najeriya ake yi wa kuma ko da an kira an yi murnar nan ko ba a kira an yi murnar nan ba wanda aka ce ya ci kuma ko zai ci gaba da al'amuransa kuma in aka yi maganar nan irin wannan kiran abin da yake faruwa shi ne a Najeriya ba mu da wannan tarihin amma a wasu ƙasashe idan jam'iyya ta yi nasara ɗaya ta faɗi to wasu abin da suke yi shi ne suna iya kafa gwamnatin haɗin kai. Ma'ana yau idan Atiku ya kira ya ce na maka murna Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a to shi kuma a ɓangaren shugaban ƙasa Buhari zai iya yin dattakun cewa to ba matsala a cikin mutanenka da suka cancanta wanda kake ganin sun dace wanda kake ganin za su taimaka wajen cigaban Najeriya ka ba ni kamar sunaye guda goma a cikin yan duba an ga wanda suka dace in ba su mukami saboda su ma su taka rawa wajen cigaban Najeriya amma haka baya faruwa a Najeriya shi yasa kowa baya so a ce ya faɗi saboda ka san in an ce ta faɗi to kamar azumi ne na shekara hudu shi yasa kuma yan siyasa ba za iya yin hakuri daga an ce sun faɗi sai ka ji sun fara maganar canji sheka saboda dama suna yi ne don abin da za su samu barin cigaban ƙasa ba.
Tuma da lato Barisa Aminu Hassan Gama kenan lauya kuma ƙwararre a fannonin siyasa da shari'a da yake mana fashin baki game da harkokin siyasar da muka shiga a sanadin wannan zaɓuɓɓuka da aka yi a Najeriya. Malam Aminu mun gode ƙwarai da gaske yau dai mun samu sa ka taɓa mana abubuwa da yawa mun gode.
To Madalla a gaishe da Aliyu Mustafa Sokoto da Barista Aminu Hassan Gama ko da yake kace doctor.
Eh, doctor Aminu Gama lalle.
Dole jin jira mashi.
Ko sai ku.
Ku subkaji batutunan da ya taba kuma muna ma muka koma magana kan wannan rashin kammala.
Kammala.
Kai me zaka ce duk da dai sakan 30 ya rage mana.
Eh, kwarai. To ai kin ga kamar a cikin wanda suka rubuto mana ra'ayoyin su wani ya ce ai shi in dai dokar zabe ce tace haka to yana ganin hakan yayi daidai. Kuma ai kusan wani ma da yake magana cewar ai a tarihin zabubbuka da aka yi a Najeriya ba taba samun wannan abun ba sai a wannan karan.
To Allah ya taimaka lokaci ya yi halin shi a madadin kowa da kowa mu huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance.